الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولا يمتشي من البركة نلا نرجو ماء yau 26 ga watan al-Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama 1435 wanda kuma ta yi daidai da 29 ga watan 11 miladiya ta 2013 a wannan masallaci mai albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadan kaya a cikin garin Kano a wannan majalisi da muke tafsirin al-Qur'ani mai girma wanda muka fara tafsiri cikin suratul Fatiha mun ce gabanin mu shiga karatu ga dangadan zamu ansa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu akwai wani da ya rubuto yake cewa akwai wani abokin aikin su wanda ba musulmi bane yana sauraron karatun alqur'ani a cikin motar sa da kuma a wayar sa an tambaye shi me yasa yake haka sai yace saboda yana samun natsuwa idan yana sauraron karatun alqur'ani to shine sai yake tambaya shi mai tambaya wai me ya dace su yi to ban san me yake nufi da me ya dace su yi ba wato su hana shi koko yaya ai wannan wata riba ce wata nasara ce indai har yana sauraron karatun alqur'anin kuma yana samun natsuwa to babu shakka wata rana zai imani da alqur'ani a matsayin shine alqur'ani shine littafi na karshe da Allah ta'ala ya saukar wanda yake wajibi akan kowa ya yadda da shi yayi aiki da shi tunda har kaga ya ce maka yana samun nutsuwa kuma dama me yake nema a rayuwarsa ba nutsuwa ba yaga cewa alqur'ani yake samun nutsuwa babu shakka zai yadda cewa lalle alqur'ani ina maganar Allah ce don haka sai ka karfafi gwiwarsa kuma a ci gaba da shi da yi masa sharhin addini ana gaya masa yadda musulunci yake saboda galibi mutane wanda ba musulmi ba suna kallon wani abubuwa ne da suke faruwa wanda wasu da suke jingina kansu da musulunci suna yi sai su dauka to kamar koyarwar addini ce haka to yau da goben ana mutum bayani zai fahimci inda musulunci ya sa gaba saboda haka karfafa masa gwiwa za ku yi kuma ku samu wasu karatukan ma masu dadi masu zaki ku kara masa idan karatun su dai su gare shi sai ku karo masa da na wani malamin kuma Allah ya shiryar da shi sai wani shi kuma da yake tambaya yake cewa wai dan Allah akwai hadisi a cikin Bukhari wanda yake magana akan laifin wanda ya haddace Al-Qur'ani kuma ya manta za a dinga kwankwatsa kansa da dutse a ranar gobe kiyama to wanda ban san shi a cikin Bukhari ba ban san shi a cikin Muslim ba abinda na sani malaman hadisi suna faɗa shine dukkan wani hadisi wanda yazo yana maganar narko ko ukuba ga wani mutum da ya haddace Qur'ani ya manta to hadisi ne da bai inganta ba babu wani hadisi sahihi tabbatacce daga Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yake fadar wata ukuba ko wani narko ko wata azaba ga mutumin da ya manta wani abu na Al-Qur'ani ko ya karanta Al-Qur'ani ya manta ila iyaka hadisi sun zo da dama wadanda suke magana akan mutum ya rika kula da haddasa yana bibiyar ta akai-akai domin alqur'ani yafi komai saurin kubucewa daga kwalwa idan har ba a bibiyar sa yana da saukin hadda duk cikin maganganu da ake karantawa babu abin da ya kai alqur'ani saukin hadda to kuma haka nan yana da saurin kubucewa idan ba a bibiyar sa akwai hadisai da suka zo wanda ba su tabbata ba ba su inganta ba wanda suka yi magana akan wata ukuba ko wata azaba ko wani narko da za a yi wa wanda ya karanta alqur'ani ya manta amma ba su inganta ba akwai hadisin Abu Dawud da ya ruwaito daga Yazid ibn Abi Ziyad, daga Isa ibn Fa'id, daga Sa'd ibn Ubadah radiyallahu ta'ala anhu, yace manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ma min ahadin yaqra'u al-Qur'ana thumma yansah illa laqiya Allah yawm al-qiyamati ajdam. Wato babu wani wanda zai karanta Qur'ani sannan ya manta, face ranar gobe kiyama ya zo a matsayin kuturu, ya zo ba yatsu. To wannan hadisin bai inganta ba. Yazid ibn Abi Ziyad da'if ne, sannan Isa ibn Fa'id majhul ne, ba a ma san wane ne ba, sannan ba shi da wani alaka ta sauraron hadisi daga Sa'd ibn Ubadah. Shi yasa a wata ruwayar ya zo da cewa wani mutum ya gaya mishi daga Sa'd ibn Ubadah. A takaice dai hadisin mai rauni ne, bai tabbata ba, kuma cikin sunan Abi Dawud yake, ba cikin sahih Bukhari ba. Saboda haka hadisin wannan da kake magana kuma a cewa Bukhari babu shi, ba gaskiya bane. Illa iyaka dai ana buƙatar mutumin da ya karanta Alkur'ani ya tsaya ya bibiye shi ko da yaushe, domin in ba haka ba zai neme shi ya rasa wata rana. Sai wanda yake tambaya cewa akwai wasu wata shubha da masu zagin sahabbai suke jehowa ta cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd, kada ku dawo kafirai baya na sashin ku yana wato dukan wuyayen sashi, wato sashin ku yana saran sashi da takubba, binan da takubba. To babu shakka wanda yake son zagi sahabbai zai iya kawo wannan hadisi a matsayin hadisi ne da yake nuna cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama bayan sa sun zama kafirai, suna kashe junansu, suna saran junansu, tare da cewa ya yadda cewa sayyidina Ali shi ba kafirin bane. Ya yadda waɗanda suke goya masa sayyidina Ali baya radiyallahu ta'ala anhu su ba kafirai bane. Ya yadda Ammar ibn Yasir baya daga cikin waɗannan kafiran. Ya yadda irin su Abu Dhar, duk da cewa Abu Dhar bai shiga wannan rigimar ba, ya yadda cewa ba kafirai bane. Dukkan wani wanda yake tare da Ali ibn Abi Talib, sawa'un sahabi ne ko ba sahabi ba, shi wanda zai dauki wannan hadisi ya kafirta sahabbai, ya yadda waɗancan ba kafirai bane, duk da cewa da su aka yi sare-saren. Ya kamata in har zai kafirta bangaren Muawiya radiyallahu ta'ala anhu da sauran waɗanda suka goya masa baya, sawa'un sahabbai ne ko ba sahabbai ba, in har zai kafirta su, to in har adalci zai yi, to ya kafirta ma bangaren sayyidina Ali. To kaga anan akwai rashin adalci. Ya za ka kalli abin da ido ɗaya, tare da cewa manzo sallallahu alaihi wasallam cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, bai ware wani sashi ba, yace su ne za su kafirta banda wani sashi. Idan har da haka hadisin yake nufi, idan har da hadisin yana nufin cewa duk waɗanda suka yi yaki a junansu suna musulmi sun kafirta, to da sai ya kafirta inda adalci zai yi, kuma zai yadda cewa hadisin haka yake nufi, to da sai ya kafirta dukkan waɗanda suka shiga yaki. Tare da cewa mun san ba sayyidina Muawiya ne kawai ya shiga yaki ba, ba Ummu Aisha radiyallahu ta'ala anha ita ce kadai ta shiga yaki ba, mutanen Kufa sun shiga cikin wannan rigimar. To ashe kaga ba haka hadisin yake nufi ba. Mu ahlus sunna ba ma kafirta wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan Allah ta'ala ya ce ya yarda su sun yarda da shi, wanda labari ne na Ubangiji, kuma babu wanda ya kai shi fadar magana da take gaskiya. Wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila, ya faɗi magana haka take, babu wanda isa ya ce wannan magana ba gaskiya bace, ko ya ce a'a da can da farko ne Allah ya abun amma daga baya ya gane. To kaga wannan jinginawa Allah jahilci ne, cewa bai san wani abin da zai zo ba sai ya faru kuma yayin dama ya ga cewa baya ba daidai yayi ba. Wannan hadisi ba yana nufin cewa waɗanda suka yi fada a junansu kafirai bane. Al-Qur'ani yana cewa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wa aqsitu inna Allaha yuhibbul muqsitin. Anan Ubangiji ta'ala ya kirawo bangarori biyu masu fada mu'minai, to in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu, idan wasu bangarori biyu na mu'minai suka yi fada suka yi yaki a junansu, to kaga ashe yakin su bai fitar da su daga musulunci ba. Yakin da suka yi wannan bai sa sun zama ba musulmi bane. Haka nan Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana faɗa a cikin hadisin Bukhari wanda Abu Bakra ya ruwaito yake cewa yaji manzo sallallahu alaihi wa sallam yana cewa idzal taqal muslimani bi sayfihi ma fal qatil wal maqtul fi an-nar. Kaga anan Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kirawo musulmi guda biyu da za su hadu su yi faɗa da juna ɗaya kashe ɗaya, ya kirawo su da musulmi. Kaga da a ce kafirai ne Annabi zai ce idzal taqal muslimani, ba sai ya ce idzal taqal kafirani ko? Ashe kaga fada tsakanin musulmi da musulmi baya nuna cewa waɗannan musulmin duka sun kafirta dan sun yi wannan fada. Hakan nan hadisin sahihaini wanda Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake fadar falalar Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib yake cewa inna ibni hadha sayyidun wa la'alla Allah yuslihu bihi bayna al fi'atayn min al mu'minin ko min al muslimin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa wannan dan nawa shugaba ne kuma Allah ta'ala zai yi sulhu a sanadiyarsa ta hanyarsa tsakanin wasu bangarori biyu masu rigima, mu'minai ko musulmi. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kirawo bangaren mutanen Sham da bangaren mutanen Iraki, ya kirawo su musulmi. Ashe daga nan za mu fahimci cewa wannan hadisi ba yana nufin kafircewa Allah ba. Cala tarji ba'di kuffaran, ya ce kuffaran billah, ya ce kafirai wanda suka kafircewa Allah ko suka kafircewa musulunci. Ashe kaga ba kafircin da yake fita da yake fidda mutun daga addini yake nufi ba. Kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya wa mata ne ranar Idi, bayan ya musu fadakarwa ya ce su yi sadaka, su yawaita sadaka, ya ce saboda ya ga sun fi yawa a wuta. Har suka tambaye shi menene yasa suka fi yawa a wuta, ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce li'annahunna yakfurna, saboda suna kafirci. Kace yakfurna billah, qala la yakfurna al'ashir, suna butulcewa abokin zama shine miji. Law ahsanta li ihdahunna dahran thumma ra'at minka shay'an la qalat ma ra'aytu minka khayran qat, yace da zaka kyautata wa ɗayarsu shekara guda sannan ta ga wani abin da bata so daga wajenka, za ta iya bukar baki ta ce tunda nake ban taba ganin alheri ta tare da kai ba. To kaga wannan butulci kenan. So kalmar kafara tana nufin wato ka rufe wata ni'ima, ka rufe wani abu da aka yi maka. Waɗannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu cewa Allah ta'ala ya musu ni'ima ta zamanto wasu mu'minai, ya hada tsakanin su bayan da suna cikin fadace-fadace kafin zuwan musulunci. Suka zama ƴan uwan juna, asbahtum bi ni'matihi ikhwana, wannan ni'ima ta musulunci ta sa suka zama ƴan uwan juna. Idan suka dawo suna fada a tsakanin su sun rufe wannan ni'ima, sun yi butulcin wannan ni'imar. Wannan shine abin da ake nufi, ba al-kufru billah ake nufi ba. Kar ku zama waɗanda suke mantawa da ni'imar da Allah ta'ala ya musu, rufe ta. Ku dawo kuna fada a junanku. Wasu malaman suka ce ko kuma ma in ka dauke ta ana nufin kafirci da Allah, to ana nufin ga wanda ya halatta hakan, ga wanda yake ga halal ne ya halatta gare shi ya kashe musulmi, to wannan shine zai fita daga musulunci don ya halatta abin da yake haramun ne bil ijma ko bin nususul qat'iyya, nassoshi waɗanda suke tabbace babu kokonto a cikinsu sun tabbatar da cewa kashe rai ba bisa haƙƙi ba haramun ne. To wanda ya yi hakan yake ga kuma halal yayi, to shine nassin yake nufi a kansa, wanda malamai dai sun yi sharhi akan wannan. To amma jahili komai zai ga dauka zai iya mai da ita matsayin hujja, sai dai inda aka dura kamar yadda Ibn Taymiyyah yake faɗa, waɗannan mutane duk sanda za su yi hujja da wata hujja, imma dai ta zama ƙarya ce zunzurutunta, ko kuma in gaskiya ce to hujja ce a kansu, ba hujja su bace, hujja ce da za ta dabaibaye su, ta shaƙe su, ta makure su. Domin ka ce waɗannan ana nufin kafirai, kaga har wanda kake tutiyar cewa shi kake yi wa yaƙin ka kafarta shi, tunda shi ma ya kashe wasu kuma an yi sare-saren da shi. To wannan duk wata shubha irin wannan idan aka nutsu abu ne mai sauki a bada ansa a kanta. To kan mu ci lokacinmu da yawa, mu haƙura da waɗannan tambayoyi don mu dawo ga tafsirinmu. Amma kafin mu karanta akwai tunatarwa da muka saba duk ƙarshen wata mukan karbi taimako na sautul haq wanda ake sanya karatukan da muke a nan masallacin cikin kafofin watsa labarai ta hanyar committee sautul haq. Saboda haka muna sanar da ƴan uwa cewa a sati mai zuwa insha Allah kowa ya zo da babban kullin sa, Allah ya sa a dace. Za mu sake sauraron karatun Fatiha sannan mu ci gaba da tafsirin ta insha Allah. Bismillah wa la Abdurrahman.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. A wancan satin cikin bayanai da muka yi na faɗi cewa wato akwai wasu surori da hadisai suka zo suka tabbatar da falalarsu wanda ba su da yawa. Akwai surori da hadisai suka zo suka yi magana akan falalarsu kamar suratul Fatiha, kamar suratul Baqara, Ali Imran, kamar suratu qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas. Waɗannan ire-iren su ba su da yawa, waɗanda hadisai sun zo sun yi bayanin falalarsu, wanda kuma galibi sauran surori hadisan da suka zo na bayanin falalarsu ba su inganta ba, saboda an samu a wani lokaci can baya da wasu suka riƙa ƙirƙirar hadisan ƙarya suna cewa falalar sura kaza annabi ya ce kaza, falalar sura kaza annabi ya ce kaza, tare da cewa wannan ƙarya ne. Akwai wani mutum da ake kira Nuh ibn Abi Maryam wanda ake masa alkunya da Abu Isma, wani ne wanda ya riƙa ƙirƙirar hadisai na ƙarya na falalar sura, sura ɗaya bayan sura, yana jinginawa annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana cewa annabi ya ce sura kaza, wanda ya karanta ta yana da lada kaza, ko za a yi masa kaza, ko za a gina masa gida aljanna, ko zai samu lada iri kaza. Wannan mutum makaryaci ne, kuma an tuntube shi me yasa yake yin wannan ƙarya, yake fadar falalar surori tare da cewa ba annabi sallallahu alaihi wa sallama ne ya fada. Sai ya ce saboda ya kula mutane ba sa son karatun alqur'ani, sun maida hankalinsu akan karanta fiqhun Abu Hanifa, to shi yasa wai yana so ya dawo da mutane su rika jin roman karatun alqur'ani, su rika sanin falalar karatun alqur'ani. Shi yasa ya rika kirkirar hadisan ƙarya yana jinginawa annabi sallallahu alaihi wa sallama, yana cewa ni ina yin ƙarya ne dan maslahar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba dan in cuce shi ba. To amma malamai suka fito suka bayyana asirinsa, suka tona masa asiri, suka ce makaryaci ne, ana masa laƙabi da Nuh al-Jami', wato Nuh mai kwashe-kwashe, mai yaye-yaye, komai ya yayo kawai ya jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam. A yanzu muna da masu wannan kwashe-kwashen, suna nan, inda ba su da yawa can ana nuna irin su Nuh ibn Abi Maryam, Abu Isma, a ce kamar wane, yanzu ba za su kirgu ba. Yanzu ka ce za ka kirga masu yayaye, ba za ka iya ba. Kullum cikin jin wannan kake, musamman a kafofin watsa labarai da yake ba kafofi ba ne waɗanda masu ilimi suke kula da abubuwan, daga an kawo mutum yana ta faɗar falala iri-iri, ba kai ba gindi. So akwai abin da ya inganta kaɗan, na so in jinkirta hadisan falalar suratul Fatiha sai mun je ƙarshe, amma daga baya ina ganin ya kamata mu ambace su daga ƙarshe, kuma sai mu faɗo su fawaid, mu bar ƙarshe ɗin domin mu yi ɗauraya da ambatan wasu fawaid na suratul Fatiha. Da haka za mu faɗi kaɗan daga cikin abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa sallama na falalar suratul Fatiha. Daga ciki akwai hadisin Abu Sa'id ibn al-Mu'alla radiyallahu ta'ala anhu, hadisi ne wanda yana cikin Sahih al-Bukhari, yake cewa na kasance wata rana ina sallah sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kirawo ni sai ban ansa kiransa ba har sai da na gama sallah nazo na same shi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce min ma mana'aka an ta'tiya ni me ya hana baka zo ba lokacin da na kira ka sai ce ya rasulullahi sallah nake yi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce alam yaqulillahu ta'ala يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم با الله ne yace ba ya ku wadanda suka imani ko ansa kiran Allah da manzansa idan kira ku ga abinda zai raya ku saboda haka koda kana sallah indai har ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake kiran ka to sai ka tsaye sallah ka zo domin abinda zai gaya maka abin da zai raya ka duniya da lahira sai yace masa la'allimannaka a'azzama suratin fil qur'an qabla an takhruja min al masjid zan sanar da kai mafi girman sura a cikin alqur'ani kafin ka fita daga wannan masallacin to annabi yace kafin ka fita zan sanar da kai kaga zai kawo aransa cewa in ya riga ya fita kuma ba ga ya masa ba shikenan ya sha ruwa yake cewa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana nan sai kama hannuna sai daga zai fita gashi ko ya gaya mun ba sai na ce ya rasulullahi innaka qulta la'allimannaka a'zama suratin fil qur'an ya rasulullahi kace zaka gaya mun surar da tafi kowace girma wato girman daraja a cikin alqur'ani sai ya ce na'am alhamdulillahi rabbil alamin hiya as-sab'ul mathani wal qur'anul azim alladhi utituhu to alhamdulillahi rabbil alamin ita ce ayoyi bakwai wadanda ake maimaita karatun su sannan kuma da alqur'ani mai girma wanda aka bani sanan hadisi ya tabbata irin wannan shigen wannan na Ubay ibn Ka'b radiyallahu ta'ala anhu wanda yana cikin sunan Tirmidhi yana da shawahid daban-daban wanda zai zama ingantacce da su Ubay ibn Ka'b yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ma anzalallahu fit tawrati wala fil injili mithlu ummi alquran wa hiya as-sab'ul masani wa hiya maqsumatun bayni wa bayna 'abdi nisfayni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa Allah ta'ala bai saukar da wata aya ko wata sura a cikin at-taura ba ko a cikin linjila kwatan kwacin ummul qur'an ita ce fatiha wa hiya as-sab'ul masani tace ayoyi guda bakwai wadanda ake maimaita karatun su wa hiya maqsumatun bayni wa bayna 'abdi Allah ya ce wannan sura ya raba ta tsakaninsa da bawansa ya raba ta gida biyu tsakaninsa da bawansa wannan hadisi da ire-iren sa malamai sun yi hujja da shi akan cewa wasu ayoyi da wasu surori a cikin alqur'ani suna fifitar wasu ta fuskar falala kamar yanda aka hikaito daga malamai da dama wanda wannan yana raddi ga waɗanda suke ganin cewa babu tafadul babu fifiko tsakanin sura da sura domin dukkanin su maganar Allah ne dan kada a ce wata sura ta fi wata falala wannan ya sa a yi tunanin cewa wacce aka fi falala kamar ta samu na ƙasa ta samu tawaya ta ɗanci baya kaɗan wanda kuma ba haka ba ne dukkanin su masu falala ne sai dai Ubangiji ta'ala yana ƙara falalarsa ya ƙara wato ladansa ga wanda ya so a cikin abin da ya so hakanan hadisi ya tabbata cikin Bukhari da Muslim hadisin Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wanda yake cewa sun yi tafiya suka sauka wani ƙauye suka nemi mutanen ƙauyen su ba su abinci su karbe su a matsayin baki su karrama su mutanen ƙauyen suka ce ba za su yi ba suka hana su masauki suka hana su abinci bayan sun fita daga ƙauyen sun kama hanya sai ga wata yarinya ta zo a guje take cewa inna sayyidal hayy salim yace shugaban wannan gari ko mu ce dagacin wannan gari ya samu lafiya wannan fa'alu ne bis salama amma kunama ce ta harbe shi gashi kuma ba kowa a garin za ku zo ku yi masa addu'a ku yi masa tofi ce sai wani mutum ya tashi daga cikinmu wanda mu ba mu san wata ruƙuya ba ba mu san kuma ya san ruƙuya ba shi ma amma kuma sai ya tashi ya je ya yi masa addu'a ya tofa masa ya warke sai suka ba shi dabbobi 30 kuma suka kawo nono suka ba sahabban nan da sun hana su to amma yanzu tunda sun musu su ma rana to su ma ba za su yi musu irin walbana walbaka dai aka yi kun ba mu to ba za mu ba ku da ya dawo sai muka ce daman can ka iya ruqya ne a kunta tarqi daman can kana ruqya ne sai ce la ma raqaitu illa bi ummil kitab fatiha kawai na karanta sai muka sai sauran sahabbai suka ce to kada ayi wani abu da dabbobin nan da suka bayar kada mu ce za mu raba sai mun zo mun tambaye annabi sallallahu alaihi wa sallam dan kada mu ci haram ba mu sani ba ko haramun ne kai mu wani addu'a ya baka kyauta kuma ka ci da zamana mun ci haram dan suka zo magurin annabi sallallahu alaihi wa sallam suka gaya masa sai yake cewa ma kana yudrihi annaha ruqya aqsimu wadribu li minha bisahab ya akai kasancewa an karanta wannan ruqya ce ko addu'a ce ko tawaida ce ni ma ku raba ku bani nawa kasan to kaga wannan yana nuna maka Fatiha ruqya ce shi yasa wasu malamai ba suke kiranta ruqya wanda zamu yi magana a cikin fawaid da zamu faɗa na ƙarshen sura akan wannan gabar insha Allah hakan akwai hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana zaune jibrilu shima yana tare da shi to sai ji wani motsi a sama sai jibrilu ya daga ganin sa zuwa sama sai yake cewa hadha babun qad futiha min as-sama'i ma futiha qattu hadisi yana cikin sahih muslim da sunan an-nasa'i sai yake cewa wannan wata kofa ce daga cikin kofofin sama tunda aka yi ta ba a taba bude ta ba sai yau yace sai ga wani mala'ika ya sauko ya zo ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama abshir bi nurayni utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitab wa khawatim suratul baqara lam taqra harfan minha illa utitahu sai wannan mala'ikan yazo yace ya rasulullahi albishrinka da wani haske guda biyu wanda aka baka kuma ba a taba ba ma wani annabi wannan hasken guda biyu ba sai kai sune fatihatul kitab da ayoyin karshe na suratul baqara babu harafi ɗaya da zaka karanta daga cikin ayoyin karshen nan na suratul baqara face Allah ta'ala ya baka abin da ka roka to kaga wannan shi ma yana nuna falala ta ita suratul fatiha ta yadda wannan mala'ika yazo ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa haske ce shi yasa wasu suke kiranta da suratul nur haka nan akwai hadisi a cikin sahih muslim na abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man salla salatan lam yaqra fiha bi ummi alquran ko lam yaqra fiha bi ummi alquran fa hiya khidaj nabi yace duk wanda ya salla bai karanta fatiha a ciki ba to wannan sallar tawayyaya ce ghayra tamam bata cika ba to shine sai aka ce wa abu huraira to muna salla a bayan liman ya zamu yi kenan tunda yace ka karanta sai abu huraira yace iqra biha fi nafsika ka karanta ta a ranka domin naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah azza wa jalla ya ce kasabtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al na raba sallah yana nufin fatiha tsakani na da bawa na gida biyu rabi da rabi kuma wa li abdi ma sa'al abinda bawa na ya roke ni a cikin ta na bashi fa idza qala al abdu idan bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah ta'ala hamidani abdi idan bawa ya karanta ayar alhamdulillahi rabbil alamin sai Allah ta'ala yace bawa na ya yabe ni ya muni kirani wa idza qala arrahmanir rahim idan yace arrahmanir rahim sai Allah yace asna alayya abdi bawa na ya yabe ni fa idza qala maliki yawmiddin idan ya karanta fadar Allah mai mulki ranar sakamako sai ya ce majjadani abdi bawana ya ainihin kwarzantani a wani lokaci kuma Abu Hurairah yake cewa sai Allah ta'ala ce fawwada ilayya abdi bawana ya danka komai a hannuna fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in idan yace kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka sai Allah ta'ala ce hadha baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al wannan tsakanina da bawana zamu raba bi wannan ayar kuma abinda bawana ya tambaya an bashi wato iyyaka na'budu wannan ta ubangiji ce wa iyyaka nasta'in wannan ta bawa ce kuma an bashi idan yace ihdinas siratal mustaqim صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سي الله تعالى يجي هذا لعبدي ولعبدي ما سأل wannan kuma tabawa na ce shi kadai kuma abinda ya roka ya tambaya an bashi to kaga wadannan hadisi duka da ire-iren su suna tabbatar mana da falalar ita wannan sura amma wani abu da ake fada na sirrinta ko falalarta lokacin addu'a a ce in za a yi addu'a a fara da fatiha ko in za a rufe da fatiha wannan bid'a ce wannan bid'a ce babu inda aka samu wani nassi da yace a bude addu'a da fatiha ko a rufe addu'a da fatiha ko a ce akwai wani sirrul fatiha wannan dai sirrul bid'a ce saboda ka bashi da asali bai da asali aiki ne na yan bid'a saboda haka a guji wannan a tsaya kan abin da yazo a nassi wanda baya cikin falalarta mun fara da bismillah mun kuma yi bayani takaitacce akan ta wanda ita kanta bismillah wani abu ne wanda yana da falala tana da falala zamu ga annabawa kamar annabi Sulaiman a cikin suratul naml Allah ya gaya mana ya rubuta wannan cikin wasiƙar da ya aikawa sarauniyar saba ce innahu min Sulaiman wa innahu bismillahir rahmanir rahim babu shakka abinda zamu fahimta wannan bude jawabin sa ko wasiƙar sa da bismillah wani abu ne da ya gada daga annabawan da suka gabace shi annabi Dawud haka nan sauran annabawan da suka kun san cewa annabi Dawud da annabi Sulaiman sun yi aiki da abin da yake cikin attaura ne na annabi Musa alaihi salam kuma annabi Musa alaihi salam ya zo ya bi sawun abin da ya samu na annabi Ibrahim alaihi salam wanda watakila wannan bismillah tana cikin abinda Allah annabi Ibrahim ja'alaha baqiyatan fi aqibi ya batta cigaba da wanzuwa a cikin wato zuriyarsa saboda haka su kansu annabawa sun yi wannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana falalar bismillah abubuwa da yawa da amfaninta budewa da sunan Allah akwai hadisi wanda ya tabbata a cikin musnad al-imamu ahmad da sunan abi daud na wani sahabi da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya goye shi a bayan dabbarsa yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau jaki sai jakin ya rika yayi tintibi ya tafi zai fadi sai wannan sahabin wanda yake bayan dabbar sai yace ta'isa shaytan wato tar da shaytan ko Allah kadaran shaytan wato dai ya zagi shaytan a takeice sai manzo Allah ce la taqul ta'isa shaytan kada ka ce Allah wadaran shaytan kada ka ce tar da shaytan domin idan ka faɗa haka ta'azama sai shaytan ya ƙara jiji da kai ya ƙara wani cika fuska yana wani bude kirji shine ta'azama ya rika cewa bi quwwati sara'tuhu nafi karfin sa da karfi na kayar da shi amma idan ka ce bismillah nabi ya ce wa idza qulta bismillah tasagara hatta yasira mithla dhubab idan ka ce bismillah sai ya kankance ya koma har sai ya koma kamar kuda amma da zarar ka ce ta'isa shaytan da ka zage shi to ai ya fara cin nasara tunda har ka fara tura ashar to ai kaga an fara daukan hanya shikenan shi kuma sai ya kara kumbura ya ce da karfi na na gama da shi, da zarar ka kirawo sunan Allah shikenan sai ya sace ya kankance har sai ya zama kamar kuda. A wata riwaya yace la taqul hakaza, kada ka faɗi wannan, fa innahu yata'azamu hatta yakuna kalbait, zai ƙara girma ne ya ƙara huruwa har sai ya zama kamar wani katon gida. Walakin qul bismillah fa innahu yasghuru hatta yakuna kadhubaba, ce bismillah sai ya kankance ya dawo tamkar kuda. To kaga wannan tasirin albarkar bismillah ce, da haka ake son fara kowace aiki da sunan Allah, ake son fara kowace magana da sunan Allah. Ta alwala annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba. Hadisi ne da yazo ta hanyoyi daban-daban daga sahabbai daban-daban, amma kowace hanya akwai magana akan ta, amma wasu daga cikin malamai sun tabbatar da hadisin saboda adadin hanyoyi masu yawa da yazo da su. Kamar Ibn Abi Shayba yana cewa sabata lana anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalahu, ya tabbata gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗe shi. Ba hadisin ba yana nufin cewa wanda bai furta bismillahi ba ba shi da alwala, wannan ba shi ne ma'anar hadisin ba. Ana kore kamala ne, ba ana kore duka ingancin alwala din bane. Haka nan ake son ka faɗi bismillahi lokacin da zaka ci abinci, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Umar ibn Salama yaran da yake renansa yake cewa qul bismillahi wa qul bi yaminika wa qul mimma yalik, ce bismillahi sannan ka ci da hannunka na dama sannan ka ci gabanka. Daga cikin malamai akwai wanda ya ce ma wajibi ne in an zo cin abinci ka ce bismillahi, da idan baka yi haka ba to shedan zai yi musharaka da kai, wato zai yi tarayya da kai ku ci abincin tare. Ko wanda ya ci abinci tare da shedan ai bai ji dadi ba. Haka nan lokacin da mutum zai kewa iyalinsa, hadisi ya tabbata cikin sahihaini, hadisin Abdullah dan Abbas radiyallahu ta'ala anhu yace manzo sallallahu alaihi wasallam yace law anna ahadakum idza arada an yati ahlahu qala bismillah allahumma jannibna ash-shaytan wa jannib ash-shaytana ma razaqtana fa innahu in yuqaddar bainahuma waladun lam yadhurruhu ash-shaytanu abadan. Idan da a ce dayan ku idan yazo zai kewa iyalinsa zai ce bismillah, Allah ka nisantar da shedan daga gare, ka nisantar da mu daga shedan, ka nisantar da shedan daga gare mu daga abinda ka azurta mu. Yace da za a kaddara samuwar da a tsakanin su to da shedan ba zai cutar da shi ba har abada. Saboda haka bismillah tana da daraja, tana da falala da yawa wanda tazo a cikin gurare da yawa, shi yasa ake so a fara da bismillah. Allah ta'ala ya bude wannan sura bayan bismillah da alhamdulillahi rabbil alamin, yabo da godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah ta'ala ubangijin talikai, sun tabbata ga Allah ubangijin talikai. Alhamdulillah mubtada ne da khabar, godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah, lillahi din shine khabar. Alhamdu shine sifanta Allah, wasfu Allah bil jamil al ikhtiyari ala wajhi al mahabbati wat ta'zim, ka sifanta Allah da sifofi masu kyau akan wani abu da yayi maka, sawa'un abin nan wanda kake so ne kuma wanda baka so, ka sifanta Allah da sifofi masu kyau ala wajhi al-mahabbati wa at-ta'zim, ka sifanta shi ka yabe shi tare da kana jin cewa kana son shi kuma kana girmama shi. Wannan shi zai bambance maka tsakanin alhamdu da al-madhu. Akwai al-madhu, ko Bahaushe yana cewa madahu, to akwai madahu, akwai kuma alhamdu. Alhamdu al-madhu a ammu shi yabo, kakan yabo mutum ba lalle yayi maka ba, kakan yabe shi saboda wani abu daban, kamar yadda mawaka sukan yabo masu kuɗi ko masu sarauta su faɗi abubuwa masu kyau dangane da su na ƙarya da na gaskiya, amma kai ma ka san me yasa suke haka, suna yi haka ne dan su samu wani abu. Shi yasa zai iya yaban shi yau gobe ya zage shi, in yau ya yabe shi ya yabe shi ya yabe shi gobe ya ji shiru to sai kuma ya zage shi. To kaga wannan badahu ne, ba hamdu bane. Shi alhamdu wanda duk ake yi wa alhamdu, to wani ne wanda ake girmama shi kuma ake matukar san shi, to wannan shi ne ake yabansa da kirari. Wannan kalma, wannan alif da lam, malami suna cewa istighraq jinsil mahamidi, dukkan wani yabo, dukkan wani jinsi na yabo na kirari, to ya tabbata ga Allah ta'ala. Saboda haka babu wani abin da zaka faɗa, wata sifa da zaka faɗa ta girmamawa wacce ba Allah ne ta'ala ya fi cancanta ta ba ala wajhil kamali. Duk wata sifa ta yabo da kirari da girmamawa, Allah ta'ala shi ya fi kowa cancanta da ita, cancantar wannan sifa ala wajhil kamali, a bisa fuska ta kamala. Ubangiji ta'ala yakan bude maganganunsa da alhamdulillah, alhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal ard وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يكرف مغنغنسا دا الحمد وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. وقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. وبجد يكم فارا magana sada alhamdu, yakan rufe magana sada alhamdu. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Saboda haka ubangiji shi yake da alhamdu, wato yabo cikakke a nan duniya, shi yake da shi a lahira. Walahu alhamdu fil ula wal akhirah walahu alhukmu ilayhi turja'un. Shi yake da alhamdu a nan, fa subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun وله الحمد في السماوات والارض وحين وعشيا وحين تظهر. وجدي تي شي yake da godiya, shi ya cancanci godiya a sama da ƙasa, da safa da yamma, da koda yaushe. Kalmar alhamdulillah kalma ce wacce take ta yabo da godiya bisa ni'imomin da Allah ta'ala ya yi wa bawa, sawa'un nema ce da yake gani ko wacce baya gani. Ubangiji ta'ala ya kasance lokacin da ya halicci annabi Adam alayhi salam, farkon abin da ya ji yadda shi kenan kalmar alhamdu, farkon abin da ya furta shi, ya furta bakinsa da fada kenan alhamdulillah, da lokacin da ya halicce shi. Bayan ya busa masa rai sai ya atishawa, kalmar da Allah ta'ala ya fara jefawa bakinsa alhamdulillah. Allah ta'ala ce yarhamuka rabbuk, ubangijinka yana maka addu'ar jin kai da tausayi ya Adam. Sai zan farkon maganar da annabi Adam uban mutane duka ya fara furtawa ita ce wannan kalmar ta alhamdulillah. Saboda haka ubangiji ta'ala ya halicci annabi Adam, bayan ya halicci dukkan ni'imomin da dan Adam yake bukata, kafin Allah ya halicci annabi Adam, halittar annabi Adam ta zo daga ƙarshe, shine halittar dan Adam ta zo daga ƙarshe. Bayan an halicci komai, Allah ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicci abin da yake cikin su, ya tanadarwa da dan Adam dukkan bukatarsa ta ci da sha, da iskar da zai shaka, da masauki, da mazaunin da zai zauna, da inuwar da zai sha.
Da yasmuna Allah hadisa,
Allah zai yi mu'amala da abokin gabansa Iblis, shine aljanna Allah ta'ala ya tanade ta, ya cika ta da ni'imomi da kayan dadi, wanda Allah ta'ala zai ce fakula minha ragadan haitsu shi'tuma, ku ci ku more daga abin da yake cikin aljanna. Duk Allah ta'ala sai da ya tanadar wa dan Adam waɗannan abubuwa kafin ya halicce shi. Akwai ni'imar da ta kai wannan, da a ce za a fara yin dan Adam kafin aje a kafin ayo masa abin da yake bukata, ai sai ya tagayyara. To amma sai ya zo duniya, bayan ubangiji ya gama shirya masa komai, daga ya fado duniya sai kawai ya ci gaba da rayuwa. In ya ji kishi akwai daman ruwan, Allah ya halicci ruwan nan tun kafin shi a halicce shi. Haka nan yaro a ciki ka duba yaro a ciki, Ubangiji ta'ala ya tanadan masa cin shi da shan shi yana ciki, yana fitowa kuma Allah ya aje masa abincinsa a kirjin mahaifiyarsa, yayi ta sha yayi ta sha, in ya ji yunwa ya sha, in ya koshe ya saki, haka zai yi ta yi har lokacin da zai zama ya yi wayo, ya daina bukatuwa zuwa ga wannan, to kuma Allah ya tanadar masa iyayen da za su kula da shi, kuma su yi ta kula da shi, suna ba shi ci da sha da reno har lokacin da zai isa munzalinsa ya yi karfin da zai iya zuwa ya nemo nashi. Ka duba yadda Ubangiji yake tara dawa dan adam ni'imomin da yake da bukata tun kafin ya zo lokacin bukatarsu. Ashe kaga farkon abin da dan adam zai burta shine godewa Allah. Shi yasa surar farko a Al-Qur'ani ta koyar da mu kalmar da zamu faɗa mu godewa ni'imar Allah, ita ce alhamdulillah. Alhamdulillah, saboda kalmar alhamdulillah babu wata kalma da zaka faɗa da za ta zama makofin wannan kalma ta alhamdulillah. Wannan ita kanta ni'ima ce Allah ta'ala ya maka kai dan adam, ya koyar da kai yadda zaka gode masa. Ka duba tun halittar farko Allah ya jefa kalmar alhamdulillah a bakin annabi Adam alayhi salam, kuma kalma ce wacce take cike da balaga da fasaha, ta kunshi ma'anoni masu yawa, da a ce kowa Allah ta'ala ya bashi shi ya kirkiro abinda zai faɗa ya yaba Allah ya kwarzanta shi, to da sai waɗanda suka fi fasaha suka fi iya magana su za su yi fuddinkau a wajen yaban Allah. To amma sai Allah ya koyar da abinda kowa da kowa zai iya faɗa, da mai ilimi da mara ilimi, da mai fasaha da wanda yake bagwari, kowa da kowa zai iya faɗa. Wannan ba ni'ima bace, ita kanta alhamdulillah din Allah ya koyar da ita, da koyar da kai ka iya faɗarta, kuma kalmomi masu saukin faɗa, duk dakikancin mutum ba zai kasa faɗa su ba. Na ji akwai wanda za a ce an yi ta koya masa kalmar alhamdulillah ya kasa faɗa, kuma sannan Ubangiji ta'ala ya sanya gwaggwaban lada ga wanda yake faɗar wannan kalma, bayan yabo da kirari da yawa Allah da kwarzanta shi, kuma sannan Allah ta'ala ya sanya lada da zai bashi. Hadisi ya tabbata cikin Sahih Bukhari, hadisin Rifa'a ibn Rafi' Az-Zuraqi radiyallahu ta'ala anhu, yace wata rana muna sallah tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, Annabi yayi ruku'u ya dago kansa daga ruku'u, yace sami'a Allahu liman hamida, sai wani mutum a bayansa sai yace rabbana lakal hamd hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi. Da yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah sai yace wane ne manil mutakallim, sai mutumin ne yace ni ne ya rasulullah, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ra'aitu bid'atan wa 30 malikan ra'aitu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha, naga mala'iku 30 da yan kai suna ta rigegeniya wane ne zai rubuta ladan wannan kalmar ta, kowane mala'ika yana so ya zama shi ya rubuta. A wata ruwayar ta Anas yake cewa ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha, naga mala'ika 12 suna ta rigegeniya suna kokawa waye zai daga ta zuwa ga Allah, waɗancan masu rubutawa, waɗannan kuma wanda za su yi sama da ita, waɗannan bayan su rubuta wajen ɗaukan ta kuma akai wa Allah, kowa yana ni ne. To kaga wannan yana nuna maka Ubangiji ta'ala ya yi ni'imarsa gwaggwaba wajen sanar da bawa wannan kalma ta alhamdulillahi. Ubangiji ta'ala shi ake yi wa irin wannan yabo da irin wannan kirari da irin wannan godiya wacce ba ta da iyaka, wacce ba ta da iyaka, shi ake yi ma wannan a cikin kowane yanayi. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan ce alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat, alhamdulillah yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah, wanda da ni'imar sa ne as-salihat, kyawawan ayyuka suke cika, wato ba za su cika ba, ba za su yi ba idan ba dan taimakon Allah da ni'imar sa ba. Sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa alhamdulillah ala kulli hal, الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه godiya ta tabbata ga Allah a bisa kowane hali kowane hali mutum yake ciki kai ya fasa cewa alhamdulillah kai ya fasa fadar haka domin alhamdu Allah ta'ala asma'uhu kulluha hamdun wa sifatuhu kulluha hamdun wa af'aluhu kulluha hamdun duk wani abu na Allah duk wani suna na Allah to cike yake da abun godewa cike yake da abun yi wa kirari hakanan sifofinsa hakanan ayyukansa hakanan ahkamuhu hakanan hukunce-hukuncensa hakanan tiqamuhu min a'da'ihi hamdun ubangiji ya kama makiyinsa yayi masa ukuba daidai da laifinsa wannan abu ne da Allah ta'ala ya cancance ya bushe yasa ya ce fa qad adabiru alqawmi alladhina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin Allah ya kama azzalimi ya gama da shi hakanan ihsanuhu ila awliyaihi hamdun qalu alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya shiryar da mu ga wannan ni'ima ta aljanna wama kunna linahtadiya bazai yi ba mu samu shiryar nan ba dan Allah yayi mana ba saboda haka ko menene na ubangiji hamdun ne akwai godiya a ciki ba ga wannan baka tarbiya ne cewa ka gabatar da godiya ga Ubangiji yayin da kake neman wata bukata a gunsa kai ka gabatar da yabo ka yabi Allah yaban da babu wato babu wata kalma da za ta iya zuwa ga ƙarshen sa ga matukar sa shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yanda yazo a cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha hadisi ne wanda Abu Huraira ya ruwaito shi daga Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ji manzo Allah cikin dare ta farka cikin dare sai bata ji bata ganshi ba sai take laluba shi sai hannayenta suka kai kan digadigansa yayi sujjada ta dora hannayensa ta ji digadigansa a miƙe cikin sujjada yana cewa a'udhu bi ridaka min sakhatik Allahumma inni a'udhu bi ridaka min sakhatik وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك تجي شي yana wannan addu'a cikin sujjada yana cewa ya ubangiji a'udhu bi ridaka min sakhatika ina fakewa wajen yardarka daga abin da zai fusata ka ka bani mafaka ka bani kariya da yardarka daga dukkan wani abin da zai fusata ka wa bi mu'afatika min uqubatik ka bani kariya da mafaka da afuwarka daga duk abin da zai jawo min uqubarka wa bika minka ka bani kariya daga kamun ka da azabarka la uhsi sana'an alayka ba zan iya kididdige yabo gare ka ba ba zan iya gama yabanka ba in faɗi abinda zan ce na gama yabanka ba zan yi ba anta kama asnaita ala nafsika kai kamar yadda kai bi kanka ashe kaga kamar yadda muka faɗa Allah ya karantar da kai mai zaka faɗa ka yabe shi ba karaman ni'ima bace da an bakka sai dai kai ta bige-bige kai ta kama kame irin yadda muke jin surkullan yabo da ake ta yi wani abun ma ya yi kama da zambo amma ana kiran shi yabo saboda toshewar basira ana kore ma samuwar Allah ana kore samuwar Allah duk abinda zaka zo kana ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba wannan yabo ba kake yi annafiyul mahab wannan ba yabo bane a ka'ida ta ahlus sunna a ka'ida ta malamai suna cewa annafiyul mahab laysa fihi madh kawai tsabar korewa kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba kai ba kaza ba ba yabo a ciki ka zo ka samu babban mutum ka ce kai ba bera ba ne kai ba kyanwa ba ne kai ba buzuru ba ne kai ba dandakon kashi ba ne kai ba yabon shi yake fi sabi to da abin da za a yi ta kai ba kai ba kai ba kai ba yabo ba ne shi yasa za mu ga Allah ta'ala annafiyul mujmal yake wa isbatul mufassal in aka zo wajen korewa sai a yi ta a dunkule laysa ka mislihi shay a dunkule ba abin da ya tamka da shi wa huwa sami'un basir ولم يكن له كفوا احد هل تعلم له سميا ادم قلي اما اي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم هذا دي يبوني هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار هذا يبوني سو ده شي يبو شي ني اكي سو ك فادادا الله كاي ني كذا كاي ني كذا كاي ني مي كذا اما كاي كاي با كذا ما كاي با كذا ما كاي با سما ما كاي با كذا ما كاي با تشكي ما كاي با وجه ما كاي با wannan ba yabo bane saboda haka ubangiji ta'ala ya koyar da mu yadda zamu yabe shi domin kai ya bar abin a hannun mu don ba za mu iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la uhsi sana'an alayka anta kama asnadta ala nafsika Allah ya ce lillahi alhamdu lillahi aka jingina shi zuwa ga Allah sannan ya ce rabbil alamina ubangijin halittu wanda gabatar da al-uluhiyya anan bisa ar-rububiyya akwai wani sirri a ciki wanda insha Allah karatunmu na gaba zamu ambata amma da abin da Allah ta'ala ya mana